wasu yankunan kasar Kamaru, mata su ne ginshikin tattalin arzikin iyali. A wannan yankin na arewa mai nisa, mun tsunduma cikin rayuwar mata wanda kashi 30 daga cikin kashi 100 na rayuwa cikin talauci da yafi karfin hankali.
Shin
mun zo mu fasa dutse sannan za mu samu abin sawa a bakin talauci.
Manufar anan ita ce karya dutse don neman tsira. Hakika, bisa wannan shahadar, waɗannan matan suke rayuwa. Kuma abin mamaki ne, abinda hannayen waɗannan matan suke bayyanawa. Dan tsartsayin daka suna tashi kowace safiya daga karfe 8 na safe zuwa 6 da rabi na yamma, rana ce mai cike da aiki. Manufar anan ita ce ciyar da iyali bisa aiki.
Kira wani ha mako yo ndin da ban
da gane wato mu juri wannan wahala na
fasatuti ngidi wadi go foni pa
lalle. Wannan ita ce irin wahalar da waɗannan matan suke yi inda suke aiki tsakanin shekaru 50 zuwa 70 domin samun nasarar rayuwa. Kowace rana a ƙarƙashin rana mai zafin gaske sukan juri aiki a dutsen Misengleyo a wannan yanki na ƙasar Kamaru, wanda ya kasance mafi talauci. Aikin ya zama mai muhimmanci, kana yana bada kuɗin shiga na zuba jari wanda kan ciyar da iyali. Anita, mahaifiyar ƴaƴa 8, ta shafe shekaru 20 tana zuwa katafarin tsaunin Misengleyo domin fasa dutse saboda ciyar da ƴaƴanta.
Kun ga ni dai yara 8 ne suke rayuwa a ƙarƙashina. Akwai kuma yaran mata waɗanda mazansu sun yi gudun hijira su manyan birane neman wato aiki. Saboda haka matan waɗannan ko kuma in ce gidajen waɗannan bayin Allah ya zama dole ne ni ne zan kula da su. Saboda haka wani zuwa wannan aiki a gona ya zama tilas ne. Kuma ku duba ku gani kashi na wato bayan akori kura ana yin shi ne a jakashida, ba wani kuɗin kirki ba ne. Amma kuma da shi ake rayuwa ya zama dole ne a juri wannan halayya.
Tabbas aikin yana da wahala, amma babu wata dama da aka ba su duban irin nauyin iyali da ya rataye a wuyarsu. An tilastawa waɗannan matan yin gwagwarmaya ta wannan hanyar don tsira, juriyar da ya kamata ya ƙalubalanci hukumomin gwamnati. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka, daga nan gwamnatin Cibiyar Adamawan Kamaru.